الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل الله مدوكين يسر من ساكي هدوا وانا يمشي من الاتنين بيرنه ga watan Rabi'in al-akhir a shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, shine 2 ga watan 12 a shekara ta 2019 a lissafi miladiyya. Darasinmu na 103 a karatun da muke a littafi mai albarka Fadlul Islam tare da sharhinsa. Yau kamar yadda muka fara makon da ya gabata, za mu dora a cikin sharhin da Malam Salih Ali Sheikh yake yi a muqaddima, ko in ce shimfidar da ya yi a babi na 5, babu wujubi al-istighna'i bi mutaba'ati al-kitabi an kulli ma siwahu. Yana mana bayanin ma'anar babin kafin ya yi sharhin aya ɗaya da kuma hadisi ɗaya da malami ya ruwaito ko ya kawo a wannan littafin. Bismillah, inda muka tsaya za mu tashi ne ce wal istighna'u ya'ni al-iktifa'u. Saboda babin dama sunansa kenan, babu wujubil istighna'i, babi da yake magana akan wajibcin wadatuwa bi mutaba'atil kitabi, mutum ya wadatu da bin littafi, ya zama Qur'ani ya ishe ka neman shari'a, an kulli ma siwahu, daga dukkan abin da ba Qur'anin ba. Qur'ani kuma nan an faɗi Qur'ani hadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To malam ya fara mana sharhi, bayan ya yi mana sharhin da mukaranta wujubul istighna'i, ya ce wa lafzul wujubi gashi da ya ambata. To sai ke so ya bayanin me ake nufi da istighna'i. Wajibi ne ka yi istighna'i. Istighna'i ya ce ma'ana al-iktifa, abu kaza a ce ya ishe ka ka wadatu. In an ce Bahaushe ya ce ka wadatu da abu, ma'ana wannan abun ya zama ya ishe ka, baka buƙatar wani, shine iktifa'i. Abinda za a ce kafa, iktafaita, ka wadatu da kaza, abu kaza ya ishe ka, banda shi kuma baka neman wani. To abinda ake nufi da istighna'i kenan, ya'ni anna al-iktifa'a bi mutaba'ati al-kitab, cewa wadatuwa da bin Qur'ani, wa bi mutala'ati al-kitab alladhi huwa al-Qur'an, da kuma karanta da leƙa da hango da bincike cikin al-Qur'ani, wato littafin da shine ake nufi da al-Qur'ani, wa bil akhdhi minhu, da ciro abin da zaka ciro daga ciki, yace anna hadha wajibu, wannan wajibi ne. Wajibi ne ka ji cewa Qur'ani ya ishe ka rayuwa, duk abin da ake so a shiryu da shi a shiga aljanna to yana cikin al-Qur'ani, kuma na cikin al-Qur'anin ya ishe ka, baka buƙatar shiryar wani wanda Qur'ani bai umarce ka ka bi shi ba. Qur'ani shi wajibi a bi shi, sannan ya yi umarni da abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar a cikin hadisin da zai zo ya kawo mana, da kuma wannan aya wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay'in, duk za mu zo mu ji da wasu ayoyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قصنا لآيو إيديوا لسكي مغانا أكان واجبي أبي منزل الله صلى الله عليه وسلم وعندكم دوانا نغينا أكسامو نغسكين الكتاب دي kaga shi kenan in an yi shiru ma an ce wujubul istighna'i bi mutaba'atil kitabi ya'ani bi mutaba'atil kitabi wa mutaba'atir rasul al mutaba'ati allati ukhidhat min nass al qur'an ai an fahimta insha Allah ma'ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo nassi a cikin al qur'ani wajibi sai an bi shi to sai ce wa bi mutala'atil kitab alladhi huwa al qur'an وبالأخذ منه أن هذا واجب تسيشي ففي الكتاب الذي هو القرآن كفاية أتكين القرآن دع ابنك كينيما أكويشي يا إسا نم واجبك فهمت أما طيب كنمي كراتو شوى دع ابنك كينيما ابنك كينيما العوم تدوني إلي بيني akwai abin da muke nema a addinin mu ibadar mu tauhidin mu aqidar mu to wannan ba a fita daga alqur'ani akwai abin da muke nema kuma a rayuwar mu abin da ya shafi harkokin mu na rayuwa da ci gaban duniya wannan dama ba a shardanta mana cewa komai yana cikin alqur'ani akwai abubuwa da Allah madauki bai fade su a alqur'ani ba kuma ga su da yawa sun faru saboda wannan harka ce ta duniya harkar duniya da karatun ilmomi na sana'a karatun ilmomi na fannoni daban-daban na rayuwa wanda zai inganta mana yadda zamu rayu a duniya wannan wani wajibin ne daban duk da wajibcin sa bai kai wancan ba amma lalle ne mu samu sana'ar yi kamar da kullum mukan yi irin wannan zance irin wannan abu ya taso ilimin boko da kamar da Bahaushe ke kiran sa ilimi ne da lalle a yi shi ta bangaren cewa irin yadda wajibi ne mutum ya nemi sana'a kar ya zama nauyi akan wasu irin yadda zaka ji cewa tilas ka tura danka ka hada shi da wani kafinta ya koya masa saboda ya samu abin da zai ci ta hanyar yin kafinta ka tura shi wurin ko ka tura wani daban wurin wani makaniki ya koya masa shi ma yadda zai iya makanikanci har ya zama kaza a koya masa laboranci gini da sauransu to ai waɗannan abubuwan su ne ake koyo a makarantu ai primary ai secondary aje jami'a sai kuma a koyi yadda rayuwa take yadda dai duniyar nan zaka fahimce ta yadda zaka zauna yadda zaka samu sana'ar yi sawa'un a karkashin wani zaka yi aikin ko kuma kai ne zaka kafa kamfaninka da kanka da makamantan wannan wannan duk a rayuwarka ta duniya lalle a ce ka same shi to hukuncin ilimin karatun boko wannan shine shi kuma wannan wanda aka ce karka fita daga alqur'ani shine wanda za a shiga aljanna da shi wanda zaka bauta wa Allah ka san haƙƙin Allah akan ka ka san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka kai abin da Allah yake so ka bar abin da ya hana tunda yana da wuta yana da aljanna ya sa rana da in an mutu kuma zai tashe mu za a tsaya gaban sa kuma in ya tashi tambayar mu ba zai tambaye mu waɗancan abubuwan sana'ar ba sai iya abin da muka yi a cikin sana'ar na halal ko haram a matsayinka na likita baka cuci kowa ba baka yi amfani da matsayinka kai abin da ba daidai ba a matsayinka na accountant a matsayinka na engineer a matsayinka na duk matsayin da Allah ya hore maka abin da za a tambaye ka gwargwadon wannan sana'ar shine gwargwadon abin da kai a ciki na tsoron Allah na tsayawa akan alƙawarin da kai cika alƙawarin da kai akan sana'ar taka ko tela ne kai ko labora duk waɗannan abubuwan za a tambaye ka akai an fahimci abu amma abin da zai sa ka ci nasara ka shiga aljanna to wannan baka neman wani abu ba qur'ani ba akan wancan ku za ka yi digirori ko nawa za ka yi ka kai duk abin da za ka yi duk ba kai laifi ba ka samu duk ilimin da ake samowa na fannoni daban-daban wannan ba za a tambaye ka akan me yasa baka yi digiri akan kaza ba me yasa baka zama farfesa ba me yasa baka yi kaza ba amma in ka zama abin da ka zama ko daktan ko profesan ko wani irin ilimi kai to kuma in kai aiki da shi a aikata halal to zaka samu lada, kai aiki da shi a aikata haram sai kuma ka samu zunubi. Mun fahimci wannan abu? Yo, amma kenan kaga asalin zancen da ake yi, inda zaka dauko addini, inda zaka dauko aqida, inda zaka dauko ibada, to shine kar a fita daga alqur'ani. Amma ilmomin duniya to kowaye ya fada, komai kafircin sa, in ya rubuta abin da zai amfane mu to mu karanta mu aiki da shi a rayuwar mu ta duniya. Ina ga dai ba rikici a fahimtar wannan ko? Ina ne sai ce wa fi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kifaya, haka nan a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadatuwa, abin da yake ciki indai ana so a shiga aljanna ne to wannan ya isa. Wa qawluhu fadin sa da yake an kulli ma siwa hu, nan akwai bukatar wani karin bayani kafin mu shiga wannan, cewa iya abin da ya shafi ibada da aqida, wani zai ce to akwai wasu matsalolin kuma ai na mu'amala ne Allah ya yi magana a kansu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu, to duk abin da Allah ya faɗa, duk abin da manzon Allah sun yi faɗa a kowanne babi ne to shine gaskiya. An fahimci abu? Yawwa, duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya, in wani abu ya saba masa to na Allah za a ɗauka. Wannan ko a labari ne, misali kun ga Allah ba zai ba mu labarin annabi Nuhu, ya ba mu labarin annabi Ibrahim, annabawa da yawa, sai kuma wani ya zo ya ce ai ba a taɓa yin wani mutum ma mai suna Nuhu ba, kai kuma sai ka karɓa ya ce bincike ya binciko history, ya binciko kaza, ya binciko kaza. An fahimci abin da ke nufi? Yawwa, da haka a kowanne babi inda maganar Allah a ciki to ita ce. Amma zancen dama da ake yi abinda inda zaka nemo shiriyarka, shiriya ko da matan kunshi me aqida ne da me da ibada, an yace wal hadith kama sa ya ci, kama yadda bayanin sa zai zo da tafsili da bayani daki daki a sharhin waccan aya ta tibyana li kulli shay'in, da kuma hadithin Umar dan Khattabi na riko na rikon rikon at-taura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a hannun sa. Wa tabwibul imami rahimahullah, wannan matashiya da Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya sa wa wannan suna, babu wujubi listighna'i bi mutaba'ati al-kitabi an kulli ma siwahu li hadha al-babi, a wannan babi wa aqduhu lahu, da ya kulla wannan babin yace min al-ahammiyati bi makan, wannan abu da muhimmanci yake, ma'ana yana da matukar muhimmanci, shine ma'ana min al-ahammiyati bi makan, ma'ana matsayinsa a muhimmanci ba karamin matsayi bane, bal kullu mutabassirin fi hali al-ummati, yace duk wani mutum mai basira a halin da al'ummar nan ta mu take ciki, wa fi hali ahli al-islam, da kuma halin ma'abuta musulunci wato musulmi, alladhina faraqul jama'a, waɗanda suka rabu da asalin musuluncin farko ko jama'ar farko musulmin farko, wa ansha'u alfiraqa, suka kirkiri kungiyoyi masu aqidu daban-daban da suka saba Qur'ani da hadisi. Lafazin firaq mun san kun shaji ko ana, in an ce firqa me ake nufi da firqa, ko in ce alfiraq jam'in firqa ne, firqa kuma abinda ake nufi shi shine duk wata tafiya ko wata kungiya mai aqidu daban-daban waɗanda aka gina wala'i da bara'i a kansu, a ce duk wanda yake kaza shine namu, wanda baya kaza ba namu bane, kuma sannan akwai wasu aqidu wanda ake tafiya a kansu an samo su daga wani asali, kamar sun ka duba tarihin kungiyoyi haka ne muke fasara muke fadin sa firqa, sai a ce mai kungiya, to amma a larabci akwai bambanci tsakanin kungiya da me da firqa, ba kowace kungiya ce firqa ba, an gane, amma duk wata firqa a Hausance muna kiranta kungiya, amma a shar'ance ba lallai ta zama ma'anarta kungiya ba. Abinda ake nufi duk wata tafiya, kamar yanzu misalin irin wannan tafiye-tafiye na farko wanda suka fara ballewa daga musuluncin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai a kai, su waye na farko? Khawarijawa. Yawwa, khawarijawa su ne suka fara ballewa suka kafirta sahabbai waɗanda suke raye tare da su a lokacin, kaga wannan sun balle daga aljama'a wa ansha'u alfirqa, sun kuma kirkiri wata firqa. haka irin su Shi'a su ma sun ware daga sauran jama'a a mahangar su wannan al'ummar da ba ta bin fahimtar su to ba musulmi bane tunda sun kafirta manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi nassi akan duk wanda ba a tafiyar su yake ba to dan wuta ne duk wanda yana nan a cikin littafan su wannan shi yake cewa me firqa to haka nan irin su mu'tazilawa ko jahmiya da sauran su asha'ira da kuke ji ana fadi duk waɗannan firqoki ake ce musu yawa ita kuma shi lafazin kungiya a Hausance za ta iya zama da wannan in tana da aqidun da suka bambanta ta da sauran musulmi wanda suka gina soyayyar su akai da kiyayyar su akai shine wala'i da bara'i akwai kuma kungiyoyin da ba da wannan irin surar ba su kuma kungiyoyi ne na aiki kungiyar raya gari kaza kungiyar taimakon kai da kai kungiyar hadin kan yan gari kaza ko yan unguwa kaza ko kungiyar wa'azi waɗannan ba firqa bane an fahimta kungiyoyi ne na yin wani aiki za a iya samun daidai a cikin su za a iya samun kuskure za su iya wucewa kuma su wuce iyaka la'alla su fito da wasu aqidu da za su mai da su firqa amma asali kungiya mai suna wannan kungiya sunanta amma in ta dauki wasu aqidu da suka saba ma qur'ani da sunna to sai ta iya zama mene firqa kun gane wannan ma'ana dan haka kungiya daban firqa daban amma za a iya samun tadakuli na fahimta ko ma'anoni a cikin su in mutun ya lura da halin da al'umman mu suke ciki da rarrabuwar kan da aka samu ta yadda aka samu waɗannan kungiyoyi suka fuffuto wa tabi'u ad-dalalat suka bi bata iri-iri duk wanda yake da basira ya lura da wannan halin ya tabayyana lahu anna sababa zalika zai bayyana gare shi cewa sababin wannan abun rarrabuwar kan kafa kungiyoyin masu aqidu daban-daban din sababin su kuwa annahum lam yastaghnu sababin shine waɗannan kungiyoyi da suka balle basu wadatu wa lam yaktafu bima jaa fil qur'ani suna ganin qur'ani abin da yazo cikin sa su bai ishe su ba suna da wani source din daban da nasi kamar haka dariqun sufai a cikin misalai na kan wani yaji ban fade su bai dauka ba su a ciki suna nan da daruruwan kungiyoyin su daban-daban wanda aka sanya mu sunan shehunan su tawani da tawani da tawani da tawani dukkan su wanda suna da littafai da suke dauko aqidu daga ciki kuma in kana tare da su suna sanka in baka tare da su ba sa sanka to wannan duka suna cikin waɗannan firqoki dalilin samuwar wannan hali shine me basu wadatu da qur'ani ya ishe su a matsayin source din da za a dauko addini a ciki ba la'alla an fadi qur'ani yana ciki sannan kuma sai a ce to da kaza ma da kaza da kaza kuma daga cikin kaza da kaza din akwai wanda ya saba ma qur'ani ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a mai da shakhsin wani mutum a ce shine asalin wanda daga gare shi ake dauko a addini abin da ya faɗa shine abinda kuma yace ba haka ba ba haka bane koda ya saba ma qur'ani ko ya saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wannan rashin wadatuwa da alqur'ani ne yasa akai wannan an gane me yake nubi بما جاء في القرآن والسنة ومن هدي الصحابة هكذا نقوم واتو سن وداتو معنى أي أنكي كربر هدي صحابي واتو أنير صحابي عن الكتب المختلفة دقل تتفاي هكذا نقوم وتبئ الضلالات يتبين له أن ذلك هو أنهم لم يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في القرآن والسنة ومن هدي الصحابة عن الكتب المختلفة والآراء الأقلية والأقيسة بل زهدوا في الكتاب معنى سك يذا مسلم لبدا هيا الصحابي باسا سا هيا الصحابي ينزم سالي فالكم وأن سك هيا الصحابة أن يبسل سنة سنة خوارجا قاشي أتكين سما في يوم ما حدتا قرآني نيما سوبا قرآن نيسك كامتا بفا أقرآن نيبس فهمتش فهمتر صحابي با har suka kafirta wanda bai cancanta kafirci ba ko
su sai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun a karkashin wannan suka kafirta hatta su aliyu yanzu in aka ce maka ga addinin da aliyu kuma kafiri ne a cikin sa to wannan irin addini ne wannan aka ga matsala ce wannan yawa duk wanda zai ware gefe ya kafirta aliyu radiyallahu ta'ala an kai ka san cewa ba akan da yake ba to su abin da suka kenan kuma sannan me ya hujja su ayar qur'ani akwai matsala ko ba matsala kaga me ya jawo wannan matsalar shine qur'anin basu fahimce shi ba don haka basu dora shi a inda ya dace ba shi yasa aka sa sahabbai daga cikin malaman sahabbai suka je suka tattauna da su kamar da kullun kun sha jin wannan kissa ta ibnu abbas daidai ya tattauna da su ya kawo musu hujjoji da qur'ani ya shiga abin da ake nufi da ayoyin har wasu daga cikin su suka tuba wasu kuma suka tsaya akan wannan aqida da haka shi yasa wata ka'ida da malamai suke ambatawa kowa yana cewa in dai musulmi ne zai ce maka in ka tambaye shi daga ina kake samu asalin addininka sai ce qur'ani ko ma bai faɗi haka ba ka yarda da qur'ani sai ina yarda da qur'ani duk musulmi zai ce maka yarda da qur'ani haka ne ma'ana kenan an haɗu akan qur'ani mafi yawan musulmi kuma mafi yawa zan ce sun yarda kuma har yanzu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan nan kuma inda ake samun bambanci shine bayan qur'anin bayan hadisan lalle ya zama cewa qur'anin irin fahimtar da zaka yi masa hadisan irin fahimtar da zaka yi musu to kar ta saba irin ta su Abubakar da Umar in ka sake tsuce wannan abun ka matsa gun su sahabban nan to anan zaka samu me hanya madaidaiciya domin su sun rayu a zamanin da ba a rarraba ba ku gane wannan sosai da haka lokacin da suka rayu sun fahimci qur'anin fahimtar da kafin a samu wannan kungiyoyin da rabe da raben wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yabi wannan wannan yabi wancan don haka fahimtar su ita ce fahimta tunda muna da tabbacin cewa sun ci nasara a wannan fahimtar kuma Allah ma ya shigar da su aljanna kun gane wannan ko ba gane ba sannan duk wani wanda ba su ba to sai a auna fahimtar da yazo da ita ta dace da ta Qur'ani ɗaya kenan ta dace da ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dace da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai ka ce in dai sahabbai sun yi wannan addinin sun yarda da shi shi ma addini ne to ni ma na karba to anan sai ya zama ka fahimci Qur'ani ka fahimci hadisai gwargwadon fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ce yo sahabban me bambancin mu da su me ne ai duk ɗaya ne su ma bayi ne mu ma bayi ne ko duk abin da kai kawai shike waye zai lazumta maka dole sai ka bi hanyar Abubakar gashi kuma shi ya ɗauko wani malamin daban ko wani wali ko wani shehi ya sa shi cewa shi ne kaza ɗinsa ko ya faɗi abin da ya saba ma Abubakar to nasa zai bi sai ya ajiye na Abubakar ko ya saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na wannan malamin nasa ne yanzu zai bi ya aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamin nasa ko waliyin ya saba ma alqur'ani to waliyin nasa zai bi ko malamin nasa ba zai bi alqur'anin ba sai ce to ai malamin naka yafi ka fahimtar alqur'ani ai da haka ake ko to bayan ba su ne malaman ba ai sun fi mu fahimtar alqur'ani tunda suka faɗa mana kawai to shikenan mu aje qur'ani wannan abun yayi nisan da har ta kai ga wasu tafiyoyin sun aje qur'anin gaba daya ba su aiki da shi yanzu ka duba a shi'a sharadin aiki da qur'ani a shi'a wannan fa ala fardi in ka dauki cewa shi'a sun yarda da qur'ani su a aqidin su ba su yarda ma wannan qur'anin gaske bane asali wannan qur'anin da muke karantawa yanzu wannan dai mai alhamdulillahi rabbil alamin da ya kare da minal jinnati wan nasi wannan qur'anin sun ce su sam ba shine qur'anin asali ba Qur'anin asali babu wanda ya rubuta shi sai Aliyu shi kadai su Zaid ibn Thabit su Sayyidina Abubakar da suka rubuta nasu Aliyu ya rubuta nasa daban wanda ya gama rubuta nasa ya zo ya kawo shi gun Abubakar da Umar suka duba wa sai suka ga duk falalolin sa aka ambata a ciki su ba a faɗi nasu ba sai suka ce tafi mu ba mu yarda da wannan Qur'anin ba shine sai koma gida ya boye shi ya mika wa Fatima ya ce gashi da ke da ƴaƴanki ku rike wannan da haka har ya mutu yana gun Fatima bayan wannan din ma ita Fatima kafin ta rasu bayan wannan din ana magana da ita ma ane mata wahayi mala'ika jibril yana zuwa yana mata kare akan wannan abin da Ali ya bata sannan shi ta hada sai ta bawa Hassan ya ba Husaini ya ba Zainul Abidin ya ba Al-Baqir ya ba Ja'far Sadiq haka har zuwa wanda suka ce akwai shi na karshe shine Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wanda suke cewa mahadin su na karshe sun ce yana nan a boye duk lokacin da zai zo to zai zo da wannan Qur'anin na gaske sai a fara amfani da shi sai a ajiye wannan na su Abubakar da Umar da Usman wannan fa shine fa realityin hakikanin shi haka ake tafi to wannan kuga kamar dangane da abin da shafi shi'a ke wasu kuma ba shi'an bane yau wato a shi'ar sharadin amfani da Qur'anin wannan din da yake hannun mutane wanda ake karba taqiyatan a taqiya sun ce babu mai fassara shi sai imami daka duk abin da ka karanta Qur'ani sai ka koma littafan su abinda imamai suka faɗa shine zaka yi aiki da shi ba wannan ba yanzu kaga Qur'ani zai aiki ko ba zai aiki ba an ajiye shi gefe ko da an faɗi an karbi cewa Qur'ani an yarda da shi inji su to wannan abin ya hana shi aiki kuma su imaman nan gashi an kawo abubuwan da suke aikata wani gun kaga sun ce kaza halal ne wani gun su ce kaza haram ne imami daya a tambaye shi anan ya ce haram a tambaye shi a can ya ce halal kuma yana nan dai a cikin littafin in aka tambaye sai su ce a'a can ya faɗa ta kiyya ne saboda yana ganin a cikin ahlus sunna yake can kuma ya faɗa ne saboda a cikin yan uwansa shi aiki to kaga ta ina za a gane wanne ne daidai in maganar imam din haka take to wacce za a dauka a fasara qur'ani da shi kaga dai an sake nesanta ka shi yasa suka fito da aqidar maraji'i kowanne mutum dan shi'a ba zai bautawa Allah da shi'ancinsa ba sai ta hanyar marji'i shi yasa har zuwa yanzu duk dan shi'a yana da wani malami na kusa da shi shine malaminsa dole shi yasa suka rubuta abubuwan da ake cewa ar-rasailul amaliya kamar practical aspect na addini za su ce wane kai kaza su fatawarsa akan kuma su ita ce kaza fatawarsa akan alwala ita ce kaza fatawarsa akan kaza ita ce kaza don haka kai a unguwarku in a shi ne in aka ayyana shi ne marji'inku to ba dama ka fita daga fatawarsa yanzu a nan zai ka ga ɗalibin ilimi zai karanta littafi zai ga fahimtar wani malami la Allah ma ya rasu sai aiki da ita a shi a ba wannan dole ne malamin kusa da kai ba za ka tsallake fatawarsa ba wani shi ake cewa marji'i kaga dai an raba dan adam da asalin qur'ani da asalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da asalin sahabbai sai immediate malamin da ke kusa da shi to kuma in ka kula duk wata tafiya wanda ba ta sunna ba haka take an gina wani mutum shi aka dora maka aka wajabta maka sai ka kaddasa shi ka dauki cewa mai tsarki ne sannan ka ci nasara ba wata tafiya da zaka fidda ita anan duk tafiyoyin da suka saba ma sunna haka suke tafi tafiyar sunna ta manzon Allah sai ita ce kawai zaka ga ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine wanda aka sa wato wasita ta bangaren isar da sako da ilmantarwa da gaya mana yadda zamu bautawa Allah ba wasita a ibada ba ba shi ake bautawa sannan bautar ta je ga Allah ba a'a kun fahimci wannan amma duk wata tafiya ban cire maka ko guda ɗaya ba zaka ga cewa ana daukaka malami ana girmama shi saboda ai sama da yadda ya kamata dalili saboda suna ganin alaka tsakanin bawa da ubangijinsa sai an bi waɗannan matakan tukun sai ka biyo ta hanyar wannan sannan wannan sannan wannan wannan kuma duk shine abin da ya batar da al'ummomin baya kamar yadda shine abin da ya batar da hatta mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kafirta su da Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke su a matsayin kafirai ba saboda ba su yarda da Allah bane sun yarda da Allah shine mahalicci sun yarda shi ke gudanar da komai amma me yasa suka kafirta saboda sun ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa neman ceto da neman kusancin shine sababin da yasa suka je suna bautawa waɗancan kuma Allah yayi musu hukuncin cewa su kafirai wannan dai malam Muhammad ya yi magana a kansa a kitabu tauhid da kashfu shubuhat ya yi maganin masalolin yadda ya kamata kun fahimci dai maganar inda take haka duk mutumin da yake so yin musulunci gangariya to ya tsaya kan waɗannan abubuwa qur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fahimtar sahabbai daga allika ka da wani abu malami hakika wajibi a girmama malamai a sunna ma tilas ne a girmama malamai amma fa kada a maida malamin ya zama abun bauta ko kuma ya zama shine yafi karfi akan qur'ani qur'ani zai faɗi abu malamin ya saba masa kuma kai ka bishi wannan samsam karka bari ka shiga wannan kwanar duk addinin da kaga an saba ma qur'ani kuru-kuru la'alla za a ce ai kai ne baka fahimta ba to kai kokari ka fahimta kai kokari kai karatu amma dai in an saba ma ga abinda Allah ya ce malamin ya saba ma abinda Allah ya ce kuma ya ce ka bishi akai to wannan babu wannan da'a wannan ita ce tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba tare da an rena malamai ba tare da an zubar musu da mutunci ba zaka su tsaya a matsayinsu na malamai waliyi mana nan wajibi ka yadda akwai waliyai waliyan Allah gaskiya ne kuma Allah yana musu karama ma gaskiya ce amma kuma wali ba a bauta masa wali bai fi karfin manzon Allah ba wali wani waliyin ya fi shi babu waliyin da ya kai sayyidina Abubakar wannan tabbaci wajibi ka yadda da wannan don haka babu wani wali da zai fi karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana har a ce ya fi karfin Allah ballantana har a ce ya ba Allah ajiyar ko rukun duniya kamar da zaka ji yanzu a waƙe har wasu za su fashi waɗannan zaka duk wannan karkacewa ce da barin asalin musulunci da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to sai yace sababin wannan shine waɗannan abubuwa aje a koma wal ara'il aqliya ana bin ra'ayoyi na hankali wal aqisa da qiyasi ai qiyasi kaza da qiyasi kaza ai ta kwatance da misali ba za a dora mutane akan abinda Allah ya ce ba da Allah ya faɗa abu sai a zo ana ta kwatance ana ta misalai bayan ko maganar Allah kuru-kuru ce akan wannan abun ba a bautawa kowa sai Allah amma sai kaji ana cewa to aje sama ba tsani aje sama ba tsani wani ba nasi bane da za a ture qur'ani akan sa a zamanin yanzu kowa ya san ana zuwa sama ba tsani ko sai dai idan saman abin da yake nufi sauran gidansa shine sai sa tsani zai hau amma sama da ya ta Allah gashi nan ana zuwa da jirgin sama ana zuwa da gashi nan abubuwa da yawa da zamani aka same su haka wannan in karin magana ne ma wani abu ya rusa shi a zamanin yanzu ballantana har ya zama abin da zai kauda maganar Allah har a ce sai ka sa wani a gabanka ka bauta masa sannan bautar sai Allah ya karba saboda Allah din yana girmama wannan duka ba haka bane a musulunci Allah kyauta mai sai ce bal zahidu fil kitabi zaka ga cewa sun kyamaci littafi in an ce zahida fi shine mutun ya kyamaci abu az-zuhdu fi dunya shine me kyamar duniya ko gudun duniya sun guje wa qur'anin ba sa so shi yasa yanzu zaka ga galibin waɗannan tafiye-tafiyen zan ba ku wannan ba zan ce mata ka'ida ba amma misali dan Allah ka zauna kai tsam da tunaninka abinda Allah ya faɗa a Qur'ani waɗannan mutane ne suka fi damuwa da shi abinda ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane ne suka fi damuwa da shi kowa duk wata tafiye-tafiyen nan zaka ga akwai wani abu da shi ya fi damunsu to ka duba ka ga da Allah menene wannan zai nuna maka inda suka dosa suwaye masu damuwa da Qur'ani da fassararsa da bin ma'anonin malamai akan fassararsa suwaye masu damuwa da haddathana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwaye masu ba da tarihin waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci abin su ko wanda ba wannan ba zaka ga cewa ko ina abin da yafi damun su shi suke akwai wani littafi na falala akan wane ko falalar jin wane ko karamomin wane ko karamomin wane ko salatai da wane yazo da su ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ka bi hadisai fa zaka iya fito da salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gasunan birjik sai ka samu mutum bai haddace waɗannan salatan na cikin hadisi ba amma yana nan yana tabi yana neman salatan shehu wane da shehu wane da shehu wane in kuma an tashi taro sai kaga falalar wanan nan da ita ake ta karantawa daka kowa abin da ya dame shi zaka gane shi ta abin da yake yi yau da kullum Allah ya samu dace sannan yace wa zahidu fi sunan haka nan kuma sun kaurace wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma haka ji yana cewa shi baya san ana zancen haddathana haddathana wani kaji an ce alkitabu was sunna sai ce to kai jahili ina ma me ka karanta har zaka fahimci alkitabu was sunna kai ka isa ma a hada ka da kitabu was sunna dole ne ka bi malamin ka sannan ka bi ai wannan lafazin ba a itlaqin sa kowa ya sani jahili hukuncin sa na wajibi shine zama muqallidi a bangaren abin da ya shafi biyayya ga malamai wajibi tunda jahili ba zai zama mujtahidi ya iya binciko qur'ani da sunna ba dama amma dama in aka ce abu qur'ani da sunna ai ana zancen malamai ne su bayyana wa mutane abu qur'ani da sunna amma mutum ba zai ajiye qur'ani ba zai karantar da shi ba ba zai ajiye sunna ba zai karantar da ita ba sai ya zo ya zauna shi za a bi to wannan shi ake cewa ba haka bane yau ko shi za a bi ko kuma ya gina wani malamin daban a'a lalle ya zama ka hada mutane da Allah wannan kuma shine abu na biyu ku rike shi shi ma duk wani malami ka fahimci asalin zancen sa da yake gaya maka ina yake so ya kai ka kuma in ka zama cikin masu bin sa ko masu bin dariƙar sa ko hanyar sa ko tafiyar sa ko tunanin sa me zaka zama kun gane tambaya ta ko dai ya ja ka zuwa ga ka girmama shi ko ka girmama wani irin sa amma ba zai hada ka da Allah ba to wannan ba malami bane amma mutumin da zai nuna maka girman Allah ka ji ka ga girman Allah ka ji tsoron Allah ya tsorata ka da Allah cewa in ka saba ma Allah shine Allah zai maka wani abu ba shi ba ba zai yi ta gina kansa a gaban ka ba to wannan shine malami da zai amfane ka amma an kullun za a zauna sai ga ya maka ramumin sa shine yi kaza shine yi kaza shine yi kaza saboda kaga girman sa to ya boye girman alqur'ani da girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda ana da'awar ana son Allah ana son manzon Allah amma wajen aiki sai kaga ba sa so a karanta aiki da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai dai a dora ka aiki da wani abu daban da falalar wani da karamar wani duk dai an fahimci me nake nufi وزهدوا في الهدي الاول كما كغا سنا قيامتر hanyar mutanen farko bawo Allah kamar a cikin mu yake ko da ke zancan aidi iri din duk duniya mutanen haka muke iri ko wata kasa haka ne an gujewa qur'ani an gujewa hadisi ba a so a zancan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga mutum azaji sahabbai bai ce komai ba amma daga an ce shehu wane kaza sai a kusata da unguwa yaki ya balle amma an zagi Abubakar an zauna lafiya saboda me wancan din bai dame shi ba wannan duk yana nuna maka alamar inda aka dosa yace wa akhabu yatalaqafuna al-ilma min masadir ukhra sai suka rika dauko ilimi daga sources nan ce masadir jam'in masdar ne daga hanyoyi daga mabubbuga daban-daban wadanda ba qur'ani ba yazunnuna anna fiha alhidayata suna zaton cewa shiriya anan take wa sawa'un ba bambanci yace akana zalikal ilmu fi umuri at-tauhid wal aqidati am kana fi umuri al-amri wal nahyi wal halali wal haram am kana fi umuri al-qawanin al-ilmiya allati tambani alaiha al-ulum yace ko dai ya zama wannan ilmomin abinda a bangaren abin da ya shafi tauhidi ne da aqida sai su tafi wani wurin ba qur'ani ba sai a ga littafai nan da aka rubuta na aqidar mazhabar kaza da mazhabar kaza akwai ma ash'ariyanci da maturidiyanci jahmiyanci da sauransu shine za a dauka maka shine addini in ka ce zaka dauko da qur'ani sai a ce ai karka bi qur'ani dan karka bata an mun sha magana akan wannan ko maganar asawi kun tuno asawi lokacin hayayi tafsirin sawi ai kun san shi sharhi ne akan jalalaini a ciki ya faɗi cewa innal akhdha bi zawahiril qur'ani kufru riko da zahirin alqur'ani kawai ka dauki aya kai ta kafa hujja da yace zai kai maka zai kai ka zuwa ga kafirci yana ishara ne zuwa ga ayoyin siffofin Allah Allah ya bada labari akan kansa Allahu ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai ba za a ce Allah yana sama ba shi yasa an suka goge wa jahilai sai su muna na ma'anar sai su ce yanzu gashi masu cewa Allah yana zaune a sama wage maka Allah wani malami ya ce maka Allah yana zaune a sama ai ba haka malami suka ce ba cewa yana sama ba a gaya maka a zaune a kwanci ba ba ruwan mu da wannan ana girmama iya abin da Allah ya faɗa ne amma shi yace yana saman al'arshi yaya yake a can ba mu sani ba imani da wannan kuma ina ga ba zai jefa ka a wani kwari ba saboda me ka gaskata Allah ne abin da ya faɗa to irin wannan su ba sa so to shi suke nufi wai in kai riko da irin wannan zahirin qur'ani to zaka kafirta saboda zaka yi wa Allah bigire zaka yi masa makani in kai masa bigire da makani ko to ka zama kafiri shi yake nufi da wannan to kun ga wannan zahirin lafazin nas ai mummunan magana ce in akwai tsoron da suke gurgudan aqidar su akan riko da waɗannan abubuwa na sifat ai ba haka ya kamata ya faɗa ba a ce al-akhdhu bi zawahiril qur'an gaba ɗaya sai a masa hukunci da cewa zai kai ga kafirci to in haka ne yake nan a ce a aje al-qur'ani kun ba shi wannan zancen in dai har in ka bi qur'ani zaka kafirta to ashe qur'ani ba lafi ba shi da amfani ina za a je kenan sai ka bo gun malam wani shi zai ga maka abin da zaka imani shi kaga kenan an dai raba ka da qur'ani an raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya jama'a wannan abin da ake kira fahimtar addini akan mabubbuga mai kyau wallahi ba abin da yake da muhimmancin mutane su mai da hankali akan sa a zamanin da muke ci iri yanzu duk abin da zai saba wa qur'ani da hadisai da fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to ka kiyaye shi ka bi a hankali yawa ba komai zaka dauka ba sai abin da ya dace da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hanyar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to musamman inda zamu tsaya nan kusa yace am kana fi umuril amri wan nahi ko kuma cikin abin da ya shafi lamarin umarni ne da hani wal halal wal haram da hal da halal da haram am kana fi umuril qawani ko kuma abin da ya shafi dokoki ne na zamantakewar rayuwa al ilmiya na ilimi allati tambani alaiha al ulum wanda sauran ilmomi suka ginu akai kamar abin da ya shafi philosophy ilmul kalam da sauran su qawanin abin da ke nufi kenan nan tunda yace al ilmiya na ilimi kaman sai a ce sai ka karanta mantiki sannan ka fahimci qur'ani sai ka karanta mantiki ka fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan duka ba waɗannan ka'idojin da Allah madauki ya umarce mu da su ba to zamu tashi inda yace wa aslun hirafin nasi asalin karkacewar mutane fi hadhihi al-umma a wannan al-umma jaa min ahadi thalathati anha ya zo ne ta fuskoki uku to sai mu tsaya nan saboda darasin mu na gaba anan zamu tashi mu ji hanyoyi guda uku da karkacewar mutane ta auku ta hanyar su ya Allah muna roƙonka ka hana mu karkacewa Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah muna roƙonka duk wanda suka karkace suka bar wannan hanya Allah ka dawo da su kanta Allah ka yi ƙara rahama ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara haɗin kanta su bar hanyoyi daban-daban su dawo su bi hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar sahabbai hanya ta as-salafus salih wanda ita ce tafi kowace hanya fahimtar qur'ani da fahimtar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك